A shirinmu na matasa da siyasa a yau dandalin VOA ya samu bakuncin Malam Mukhtar Ilyasu inda muka tattauna dangane da shan miyagun kwayoyi da matasa kan yi musamman a lokutan zabe inda yace kungiyar su na fafatakin wayar da kan matasa illar shan miyagun kwayoyi da amfani da su a lokacin siyasa ga yadda hiranmu ta kasance da shi.
To yau bakuncin mu ka san
sunana Mukhtar Ilyasu, management president of Initiative for Fight Against Drug Abuse and Enlightenment, kungiya ce wacce take fafatakin wayar da kan matasa da al'umma baki ɗaya wajen illacin miyagun kwayoyi a ƙasar nan da al'umma baki ɗaya.
Kamar kimanin shekaru nawa da fara wannan gangami?
Gaskiya kamar dai shekara ɗaya da zuwa rabi kenan, ba mu gama cika shekara biyu ba da fara wannan tafiya da muke.
To me ja hankalin ka har ka ce bari ka faɗakar a kan miyagun kwayoyi?
Gaskiya abin da ya ja hankali na ganin yadda shan miyagun kwayoyi yake addabar al'umma. Ganin cewa da shan miyagun kwayoyi ya zama cewa sai a bayan gari za ga mutum yana sha yana jin kunya, yana ana fita ana warewa a furta ana sha, amma sai muka wayi gari cewa ba wani gida da za ka samu idan mata ba ta sha miji yana sha ko ƴaya yana sha. To wannan shine dalilin da muka cewa wannan abu ya shigo cikin gida ne mana illa. Ya za a yi mu jawo kan hankalin mutane kowa ya farga ga abubuwan da suke faruwa don kada mu samu kama cikin wani irin hali.
To banda faɗakarwa, shin kuna abinda ake ce masa rehabilitating matasa ne ko kuwa?
Kamar yadda na ga miki yanzu kungiyar kwata-kwata shekara ta ɗaya da wani rabi. A tsarin tafiyar kungiyar shi harkar shan miyagun kwayoyi akwai matakai kwaya uku. Akwai abinda ake kira prevention, akwai abinda ake kira intervention, akwai abinda ake kira rehabilitation. Rehabilitation shi ne abin da ke faɗa, amma shi ne mataki na ƙarshe. Mu yanzu muna kan matakin prevention. Wato kariya, ya za a yi mu kare yara ƙanana matasa waɗanda ba su shigo ba, ya za a ilmantar da mutane shan illar miyagun kwayoyin?
Ta wace hanya kuke ƙoƙarin gabatar da kariyar nan da kake faɗi?
Wannan kariyar muna ƙoƙarin ta wajen kafa ƙananan tsangaya a cikin makarantun tsangayu, cikin makarantun firamare, wato club na firamare sakandare, wanda ya free drugs club, wanda za mu dinga faɗakar da yara cewa inda shan miyagun kwayoyi. Sannan kuma muna zuwa unguwanni muna yin wannan abin nan faɗakarwa.
Mun fara kafa club din?
Ba mu fara kafa ba, muna fara kan kafa. Amma akwai wani abu da nake so ki fahimta game da shan miyagun kwayoyi, irin faɗakarwa kan shan miyagun kwayoyi. Ba ma sai lokacin club ba. Mu abin da muke buƙata shi ne kowane mutum ya fara da gidanshi. Don abin ya shiga cikin kowane gida. Idan kowa zai tashi cewa yaya matarka take, yaya ƴaƴanka suke, kana kula, saboda yin shan kwayoyi ya bambanta da irin na da. Na da kana shan wiwi ne, ana ganin bakin ka yana laɓe kwaninka, amma yanzu matarka ce kuna ta kwaya ne za ta sha ta koma ta yi bacci, ko yaranka zai ɗan sha ko din shi ko wani abu, ba za ka taɓa ganewa ba. Idan baka zo ka saurare mu, mun gaya maka matakan, ba wai sai lallai ma kafa wannan rangoyi da muke gani, ya mutane za su fara al'amura a gidajensu tukunna.
Amma ka ce daga cikin abubuwan da kuke son ku kula son ku fara waɗannan abubuwan, kun ƙayyade lokacin da za ku fara?
Bamu kai aiki ba, har kashe miyagun kwayoyi ba magana ƙayyadewa, ai yaƙi ne. A tafiyar tamu mun ƙayyade yanzu misali kusan muna da wakilai a jihohi kusan 10-25 a Najeriya. To fatan muna da state coordinators kenan, fatan mu yanzu sun kafa waɗannan, muna so mu kwabarin in Najeriya baki ɗaya ba nasiya secondary, kuma fatan mu shine kowace ƙaramar hukuma a Najeriya mu zama muna da ambassador. To wannan shine fatan mu, shine target ɗin da muka zuwa nasiya. Insha Allah wannan ƙungiya za ta zama duk Najeriya tana da wakilai, duk local government na Najeriya tana da wakilai.
Kace zuwa sabuwar shekara, sabuwar shekara
daga farko har ƙarshe za mu fara activities ne. Ai activities ne, yana ɗaya daga cikin activities ɗin wanda za mu yi a cikin wannan shekara. Akwai tarurruka da muka yi a cikin wannan shekara ta wuce, mun yi su a Kaduna, mun yi a Plateau, kuma members ɗinmu a yanzu kowa yana aiki individually. Kamar a nan jihar Kano muna da members ɗinmu wanda suka samu nasarar janyo hankalin ƴan mata daga illar shan miyagun kwayoyi zuwa hayyacinsu. A Adamawa mata biyu, a Adamawa state coordinator na Adamawa ya samu nasarar jawo hankalin ƴan mata biyar wanda har ya bi ƙirji da kanshi ya ba su sana'a yi. To wannan shine babban abinda muke so mu mi sannan kuma kowa ya gidan shi da unguwa dan yaran da suke shan kwari kannan mu ne yayyan mu ne iyayen mu ne matan mu ne yan uwan mu ne to dole ne mu yi wannan abu
wadannan mata biyu da kuka
ka nuna miki wariya yanzu in yaron ke yana shan miyagun in yazo ki zage shi ki kore shi ki hana shi abinci zai koma can amma duk mutumin da ka jawo shi a jiki zaka ci mu burinka to wadannan yara mun jawo wadansu wakilan mu ne suka gansu suka fara hilata su suka zawo jaji suka fuskanci me matsalar su har suka samu nasarar raba su da wannan abin duk da yake da man can ba wai talauci bane ko wani abu ya hana su rashin kulawa ce ta iyaye suna hannun iyayen su su rabu da wani abun kuma suna cikin suna ci gaba da al'amuran su
shin akwai wani sako da kike saka fada da bantan da yake
gaskiya sakon da nake so in fada ya kamata wannan ishu ne shan miyagun kwayoyi a kasar ne ya kamata mu yadda gwamnati take fada da yakin din da cin hanci da rashawa corruption ya kamata a maida shi haka sannan kuma ina kira ga mu yan siyasar mu shugabannin mu su yan siyasar shugabannin mu su kokari su daina amfani da matasan mu wurin shan miyagun kwayoyi na karshe kuma taron da muka shirya yanzu a Kano dama mun shirya shi ne yadda kafofin yaɗa labarai suke bada gudunmuwa wajen shan miyagun kwayoyi da kuma ta'addanci saboda shi duk wani laifi da ka gani ana yi a kasar nan shan miyagun kwayoyi da sauran abubuwa shi haifar da shi so muna kira da su da Allah da Annabi su daina amfani da matasan wajen shan miyagun kwayoyi
to madalla da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.